إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدسا كسا دوا أولا مسلاتي من تارك البركة مسلاتي مغلقة أنان تكينغ رنبوتي أجهر بوتي أولا يمتي نرانا رتسالاتا يشاهدوا ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1434, wanda kuma yazo daidai da 23 ga watan 7 miladiya ta 2013. A wannan majalisi mai albarka wanda muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin suratul Nahl, kuma kamar yadda muka saba a kullun, mukan fara da amsa wasu daga cikin tambayoyin da muka samu, sannan mu karanta ayoyin da Allah ta'ala ya ba mu ikon karatunsu da fassara su. A wannan yana cewa assalamu alaikum, yake cewa meye matsayin katin gayyata na ɗaurin aure, saboda ya ji wani malami ya ba da fatawar cewa koyi ne da Yahudawa bai halatta ba. Sannan tambayarsa ta biyu, ya yi tambaya dangane da sharar makabarta da kuma matsayin taron ɗaurin aure, ya ji wani malami shi ma ya ba da fatawar cewa yin hakan bid'a ne. To, wannan yana daga cikin abin da darasinmu na yau zai tabo, alƙawlu ala Allahi bil ilm, mutum ya riƙa faɗar maganganu yana jinginawa ga shari'ar Allah, ya ce kaza halal ne ko kaza haram ne, da kuma wanda yana da haɗari ƙwarai da gaske. Abinda ka sani ka faɗa, abinda baka sani ba kar ka faɗa, kar ka yi magana akan abinda baka sani. Katin gayyata, cewa koyi da Yahudawa ne, wani abu ne wanda yana so ya tabbatar da cewa wani abu ne da Yahudawa suka kaɗaita da shi, ko su suka fara kuma ya zama shi'arinsu, sannan za ka iya tabbatar da wannan magana. Ba ita zai iya kawowa a rubuce a karance cewa gashi a tarihin kafuwar musulunci ko a tarihin kafuwar duniya Yahudawa ne suka fara yin kati na gayyata, sannan kuma ya zama wata alama ce ta su. Idan ka ce suna yi, wannan ba shi ke nuna cewa ya zama shi'arinsu ba. Abinda ya zama shi'arin Yahuda, abinda ya zama gama gari, yanzu kamar ka ce sa agogo, kawai wani ya zo ce sa agogo haramun ne saboda aiki Yahudawa ne, wa zai saurari wannan mutum? To, da irin wannan tabargazar ce ya kamata mutane su yi hankali da ita. Sannan maganar cewa gyara makabarta sai dai a kyale ta haka nan, ko da kaburburan za su rushe su lalace, cewa in an yi haka an yi bid'a, ina ya karanta wannan? Ina ya taɓa sai wani malami ya taɓa faɗar wannan magana? An yadda ma idan kabari ya zamana ya zo kan hanya ko ruwa ya abin da sai a tone shi a sake masa kuɗi, ba gyara ba ne? Kabarin mahaifin Abdullahi ibn Abdullahi, Jabir ibn Abdullah, Abdullahi ibn Haram, shahidi ne, yana da shahada suka yi shahada a yakin Uhud. Amma da ruwa ya zo ta inda aka binne su, ya zamana yana zaizaye kabarin, tone shi aka yi aka sake masa kuɗi. Idan da haramun ne ko kuma a haka za a bar makabarta, shi kenan sai a bar shi haka. Amma duk da cewa ga shahidi ne an rufe shi, kuma amma aka cire shi, har ma anan Allah ta'ala ya nuna wata karamarsa, aka same shi har ma da jinin da aka kashe shi a jikinsa bai abin da bayan wajen shekara wajen 40. Saboda haka irin waɗannan maganganu ba su dace ba. Taron ɗaurin aure, wannan ilanin ne kai ne. aure yana cikin mu'amalat ba wai yana cikin abinda zaka ce ibada ce mahatsantsar ibada ba mu'amala ce shi yasa aka halatta mutun ya aure wanda ba musulmi ba din ibada ce ba ta inganta da wani wanda ba musulmi ba kaba wanda ba musulmi ba sallah aka bi sallah ko ku hada sahu gashi ga ka kuna sallah shi yana irin tashi kai kana irin taka aure mu'amala ce shi yasa a babin aure abinda kawai ake bukata shine dokokin da shari'a ta ce a tabbatar da su a cikin harkar aure a samu wali a samu sadaki a samu shaidu sada a samu siga a samu miji da mata wanda su ne rukunnan aure in aka samu wanda shikenan wannan a tara mutane su zo lokacin da ake daurin aure wannan shi ake kira i'lan ba ma shahada bace ba ma ba cikin shaida ma dan shaida ana sa a samu mutum biyu su ne shahidai adli shaidu guda biyu masu adalci aka samu mutum biyu shi da shi amma aka tattaro gari da wanda suke yan gari da yan waje kowa da kowa ya zo ya ga abin da za a yi wannan sunan shi ilanun nika wato an baza abin an kururuta shi kowa da kowa ya sani wanda shi ma wannan shine ma wasu malamai suke cewa shine wajibin ma a cikin harkar aure ba shahadar ba shine ilanun nika to hanyar da za a samu ilan din nan wato sanar da daurin auren nan za ta iya zama hanyar ka gaggaya wa mutane su zo gurin za ta iya zama hanyar ka sa a rediyo za ta iya zama a masallaci za ta iya zama duk dai hanyar da za a samu wannan ilan din shikenan saboda haka cewa tara mutane dan za a daura aure ko bid'a ne ko wani duk zafin kai ne ba shi da tushe abu wannan kuma yana magana cewa wasu daga cikin iyaye zaka ga cewa suna kokarin kwatanta bin sunna amma ƴaƴansu ba haka ba wato ƴaƴansu suna bid'a to shine yake so kamar a ja hankali a kansu to dole dai iyaye su tuna da cewa Allah ta'ala ya dora musu nauyin tarbiyyar ƴaƴansu tarbiyyar nan ba wai kawai su ba su ci da sha da sutura ba ko su sa su a makaranta shikenan sun gama tarbiyyar su a'a kula da addininsu su kula da halayensu da akhlaqinsu ubangiji ta'ala yana cewa ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kawo kanku ku tsare na iyalanku daga wuta wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha Allah ya ce wa annabin sa Isma'il ka umarci iyalanka su tsaya su kula da sallah kuma kai hakuri akan ta wannan dai yana daga cikin tarbiyya to musamman abin da ya shafi akida ya zama na an kula da cewa idan yaro bata lalace ba bai shiga wata hanya wacce ke mara kyau ba bai zama ya kama wani tunani wanda bai dace ba saboda haka wannan nauyi ne akan iyaye kuma kamar yadda manzo sallallahu alaihi wa sallam ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowa sai an tambaye shi game da wannan abinda aka dora masa nauyin kewansa ya kula da shi ko bai kula da shi ba saboda haka wannan abinda ya kamata iyaye kullum su na kenan sannan idan uba ya yi iya iyawarsa amma ɗa daga baya bijire wannan kuma ba a hannun uba shiriya take ba shiriya tana hannun Allah shi yake shiryar da wanda ya so innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Allah ya ce ba za ka shiryar da wanda kake so ba Allah ne yake shiryar da wanda ya ga dama saboda ka shirya ba a hannunka take ba kai dai abin da yake kanka shi ne ka koyar ka ilmantar ka ba da tarbiyya amma da za a yi rashin sa dan ya bijire wannan ba za a ce kai kana da laifi a nan ba bayan ka yi iya abin da Allah ya dora maka ga da annabi Nuh alayhi salam annabin Allah ne kullun yawo yake kwararo-kwararo yana wa'azi yana karantarwa amma ga ɗan shi ga yadda ya kasance wanda an san wannan ga matarsa yadda ta kasance ga mata annabi Lot yadda ita ma ta kasance haka nan cikin sahabbai akwai wanda suka musulunta kafin ƴaƴansu kamar sayyidina Abubakar sai ne juma'a musulunci kafin ɗansa ya biyo baya babban ɗansa Abdurrahman waɗansa yana cikin wanda suka fito ma yakin Badar suka fito su yaƙi musulmi kaga wanda duk ba zai zama laifi ga waɗannan ba saboda sun yi iya abin da za su iya amma mutum ya zauna bai yi komai ba ya zira wa ƴaƴansa ido sai abin da suka ga dama su yi to anan ne Allah zai kama shi da laifi wannan kuma yana cewa shin wajibi ne idan za a karantar da mata ko za a musu wa'azi wai sai an sa hijabi tsakaninsu domin yana maganar masallacin unguwarsu an hana a yi wa mata wa'azi saboda wai babu hijabi tsakaninsu da masu yin wa'azin ne ko da masu sauraro ne to wannan ba wajibi ba ne abinda dai ake so su zama na a kawwame suke a guri guda amma ba wajibi ne sai sha shitira sai sha shamaki sai an sa wani kyalle wannan ba wajibi ba ne wanda ya wajabta wannan ya wajabta wani abin da Allah bai wajabta ba ya wajabta wani abin da Annabi bai wajabta ba a lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam mata suna zuwa masallaci a masallacinsa suke sallah illa iyaka kawai abin da aka gaya musu shine ya zama suna baya maza suna gaba aka ce mafi alkhairin sahu su shine na karshe amma ko da da rana daya ba mu taba jin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya yi umarnin cewa a samu wani abu a raba tsakanin masallacin maza da mata ba ba mu taba ji ba duk da yadda ma a wancan lokacin suturar mazan kanta saboda ana cikin rashi da talauci kafin Allah ta'ala ya yi wa musulmi buɗe ya kasance idan ɗayan su ma ya yi ruku'u wani abu na alƙawarsa ma yana bayyana har Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa mata kada su ɗago daga ruku'u sai maza sun ɗago kaga bai hana su zuwa ba kuma ba za ka ce ai lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama ai ba za a samu wani abu na sha'awa ba ko kaza a lokacin sa ba akwai ai mutane ne su kuma ba masumai bane ba a lokacin bane wani yazo ce ya rasulullahi qabbaltu ce ya rasulullahi na sunbaci wata matar da ba ta ba a lokacin Annabi ne sallallahu alaihi wasallam a lokacin sa ne aka samu wanda suka zo suka kaka su cewa sun dinga saboda ita shari'ar ba wai yanzu take aiki ba da can ba ta aiki ba tunda aka kafa ta da mantana aiki saboda da akwai wannan shari'ar da zaka ga an yi abinda aka hada shine namiji da mace su kadaita ko a samu cako daidaiya a gaurayu da juna ana jin numfashin juna wannan shi musulunci ya hana amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su fito sallar Idi su fito musalla ya gama wa maza hudu ba kuma ya je ya samu mata su ma ya musu tasu hudu bar ya musu wa'azi wanda wannan sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wasallam kuma da aka tambaye Abu Ibn Abi Rabah cewa sunna ce ai haka yace sunna ce inda a ce inda matan suke amsa kowa ba ta kai sautin liman can to sunna ne ya je ya same su ya gaya musu kuma ba za ka ce ai manzo Allah ne shi manzo Allah bane tare da Bilal kaga shi ai ba manzo Allah bane saboda haka wannan shi ma duk yana daga cikin saurarawa wacce take ba ta da wani tushe a addini a zamanin Shehu Usman Danfodiyo an samu irin wannan waɗanda suka karkasu kan Shehu Usman Danfodiyo cewa yana tara maza da mata yana musu wa'azi har ya sa ɗansa Muhammad Bello cewa ya bar musu a ɗaukaninsa Abdullahi ibn Fodi rahimahullah ya bayar musu da aran martani a yake gaya wasu da a ce ma ba za su samu ilimin ba sai sun zo sun yi cakuɗe ɗaya ɗaya ɗin to gara a zo a cakuɗe ɗin a samu ilimin da a ba su tafi jira daga jahilci su je su fada cikin halaka wasu ma su yi ridda su ta zuwa wajen matsafa da bokaye to ballantana ma kuma ba haka ba ne wanda ya sallar nafila ta tarawihi sai ya zauna a raka'a ta farko sai da ya karanta tahiyya sayyatina wato sai bayan ya yi tahiyya maimakon ya yi raka'a biyu sai daya sai bayan ya yi tahiyya sayyatina sai tashi ya kawo raka'a daya to zai sujudu sahwi babu shakka idan niyyar raka'a biyu ya yi kuma ya zo ya yi raka'a daya ya yi zama inda ba nan ya kamata ya zauna ba akwai sujjada don abinda ake kira sujjada sujudu sahwi shine ka kara ko ka rage a inda babu ka sa wani abu a inda babu ko ka rage abinda yake akwai wanda kuma yin hakan yana sababa sujud kamar irin zama inda ba gurin zama ba in har yayi haka zai sujjada sahwu sujjada ba'di bayan wato lokacin da ake tada ikama shi wannan tabbai sai lokacin da ake tada ikama shiru ake yi ko kuma ana maimaita abin da limai lada yake faɗa a sunna ba a ce ka maimaita abin da mai tada ikama yake faɗa ba wannan a kira sallah aka faɗa amma ba tare da ikama ba idza sami'tumul mu'azzina faqulu mithla ma yaqulul mu'azzin in kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da yake faɗa amma a ikama ba a ce a faɗa ba wani zai ce a ita ma ana kiranta azan ba haka bane ana kiranta azan min babit taglib in an haɗa ta da azan din amma ita kadai sunanta ikama kamar yadda ake cewa uwa da uba al abawani uwa da uba a ce musu al abawani amma in ka dauko uwa ita kadai zaka ce mata al abu ba ka ce mata al abu ba amma da ka haɗa su sai janibin uba sai yayin rinjaye sai ka ce al abawani kana nufin uwa da uba saboda haka wannan ba yana nuna kenan in ikama ita kadai ka kira ta azan ba saboda haka da annabi ya ce baina kulli azanaini wannan babin taglib ne saboda haka wannan ba sunna bace mutun yana bin mai ikama wannan baya daga cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar mai zai faɗa shi ne ya shiru wannan yana magana akan wasu da suke cewa hada Qur'ani ma ai bid'a ne saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bai hada ba to wanda sun san menene bid'a ba za su da haka ba bid'a kamar yadda aka sani shine kai wani abu da nuna da neman kusanci ga Allah wani abu da kake so Allah ya baka lada a kansa ya saka gidan aljanna saboda shi ko ya kara maka ladan ka sike da sana'a na ma'aunin lada alhalin wannan abin shari'a baka zo da shi ba alqur'ani bai zo da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba amma rubuta alqur'ani tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da ba rubuta shi duk ayat da ta sauka annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa akwai marubuta sun kai 40 wanda yake sawa su rubuta me yasa ake rubuta shi saboda a tsare shi guri guda don haka lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya lokacin alqur'ani yana sauka har zuwa lokacin da ya gama sauka kaga an gama abinda ake so yanzu ya zama littafi ko littafi ba shine kana rike da shafi ba wacce yana rike da shafi wacce yana rike da shafi a sai ya haɗu guri guda yake zama littafi Allah ya sanda ba alqur'ani littafi ne shi yasa ce zalikal kitabu alqur'ani ba littafi ne saboda haka tun alqur'ani tun yana sauka ya kira kansa littafi sannan waɗanda suka haɗa din ya bi ƙarfin ka ce sun yi bid'a Abubakar da Umar da sauran manyan sahabbai duk suka yi ijma'i duk gaba ɗaya babu wani sahabi da ya tutsu ya ce shi bai yadda ba ka a haɗa Qur'ani bid'a ne ko akwai Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana ta alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin min ba'di saboda ka aikin su Annabi ya kira shi sunna kai ka isa kira shi bid'a kai wane ne zaka kira shi bid'a saurare ka Annabi ya ce wa sunnatul khulafa'ir rashidin su ai suka da alqur'ani mu ne muka hada shi ko khulafa'ir rashidin to Annabi ya kira aikin da suka ittifaki akan sa sunna saboda ka wani zo ce bid'a ne ka gara neman dalili wani kuma ya fake da wannan shi kuma ya ce zai yi nashi kare-kare ga addini to shi wane ne shi ma su khulafa'ir rashidin ne so wannan wanda bai san meye bid'a ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce iqtadu bil ladaini min ba'di Abu Bakar wa Umar ku yi koyi da waɗannan mutane biyu da za su zo bayan Abu Bakar da Umar to ai koyi da su saboda haka wanda zai sifanta aikin da Abu Bakar yayi ko Umar yayi da bid'a wanda bai san ma musulunci ba sannan ijma'i duk abinda aka yi ijma'i akan sa ya zama musulunci kuma ba a ijma'i akan abinda ba shi da nasi duk wani ijma'i a duniya inda ya inganta indai ijma'in ya inganta ba kawai da awa bace to akwai alqur'ani ayat alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke koya musu baya wannan magana ce da malamai suka faɗa duk wani ijma'i dan ijma'i ba zai yi al'umma ta haɗu akan abin da ya fata ba kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa la tashdami ummati ala dalala wace sahabbai sun hadu akan abu kuma ya zama abin nan bid'a ne ba zai yi ba. Allah ta'ala yana cewa man yushaqqir rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin yuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ubangiji yace wanda duk ya saba wa manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi sannan ya bi wani tafarkin da ba na mu'minai ba. Imam Shafi'i da sauran malaman da suka zo baya suka ce ijma'i ake magana anan ghayra sabili al-mu'minin, hanyar da ba ta mu'minai ba. Muminan da za su fara shiga cikin wannan ayar wadanda aka yi umarni a hanyarsu su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, su ne farkon mumine a cikin wannan al'umma, saboda su ne farkon wadanda wannan ayar ta gaskata a kansu. To don hanyar da suka bi hanya ce da ake so ka bi, don haka kiran wannan bid'a ba karamin hadari gare shi ba, domin kamar kana mayar da martani ne ga manzo sallallahu alaihi wasallam da ya kirawo aikin su sunna, sai ka ce masa bid'a. To idan muka ce za mu yi ta ansa waɗannan tambayoyi a haka lokacin mu zai tafi. Akwai kamar yadda aka sani akwai kwamitoci guda biyu a ƙarƙashin wannan masallaci, ƙarƙashin wannan tafiya, wanda suke aiki don taimakawa addinin musulunci da kuma musulmi. Akwai kwamitin farko shine kwamitin marayu, wanda an san kula da marayu wani abu ne da musulunci ya ɗora a wuyan al'umma. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ana wa kafirul yatim ka hataini, ni da wanda yake kula da maraya kamar haka muke. Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ashara bis sababati rusda, yace yadda waɗannan yatsun suke dab da dab, to haka nake ni da wanda yake kula da maraya. Shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya tashi a cikin rayuwa ta maraya don ka nuna mana cewa maraya a cikin al'umma wani mutum ne da ya kamata a lura da shi, sani yana da asali, yana da wato ainihin daraja, tunda annabin wannan al'umma shi kansa maraya ya tashi. Lam yajidka yatiman fa'awa, saboda shi kansa maraya ya tashi. Shi yasa Allah ta'ala idan zai yi misalin waɗanda suke azzalimai macuta, sai a ce waɗanda suke taɓa haƙƙin marayu. ولا يحض على طعام المسكين كلا بل لا تكرمون اليتيم كلا بل لا تكرمون اليتيم سورا كيرما مرايا دا كولا دا شي وانا ابو ني وند يكي مي توشي ا مسلمينشي كوما وند يا كاماتا الامه تدامو دا شي ولا دا cikin aikin wannan masallaci ko shi wannan kwabici tattara taimako daga hannun ƴan uwa musulmi domin taimaka ma waɗannan da Allah ta'ala ya ɗora nauyin taimaka musu a wuyayenmu. Don haka wannan kwamiti yana nan, kuma ana buƙatar ‘yan uwa waɗanda Allah ya hore musu kowa ya kawo gudunmawarsa, ya kawo taimakonsa domin wannan kwamiti ya isar da wannan taimako zuwa ga waɗannan da suka cancanci a taimaka musu. Kun san yadda idan ba ku yi ba to wasu ne kuma za su zo su yi, ƙarshe kuma kun san irin abin da zai kasance. Akwai kishiyoyinmu za su zo su yi aikin, kuma ƙarshe kuma abu ba zai kyau ba. Kaga alhakin waɗannan marayu da za a iya karkatar da su zuwa ga wata hanya ko ga wani addini zai zama a wuyanmu. Allah ka kiyashe mu. Akwai kwamitin da'awa wanda su ma suna fita zuwa da'awa yankunan Maguzawa, kuma Allah da ikonsa ana samun da dama waɗanda suke da musulunci. Daman abinda yake faruwa shi musulunci ne, ba a je an nuna musu ba. Shi musulunci indai har aka je aka yi bayaninsa yadda yake, to za ka ga cewa wanda Allah ta'ala ya rubuta masa rabon shari'a ya karba, saboda addini ne da yake tafiya da fitra. Daman can Allah ya halicci bayansa bisa fitra, wato bisa kyakkyawar halitta. Shaidan ne ya zo ya kwada da su ya sake musu hanya, saboda haka da zarar aka samu waɗanda za su tsaya wajen kiran waɗannan mutane zuwa ga musulunci, to babu shakka za ka ga cewa ana ta shiga musulunci. Kuma duk waɗanda suke wannan aikin za ka ji kullum suna kawo muku albishir cewa ana samun masu musulunta ƙwarai da gaske. To tallafawa irin wannan aiki shi ma wani abu ne da yake wajibi a kan al'umma, dole ne sai an tallafa. Kun san cewa komai idan babu kuɗi a yanzu ba zai yiwu ba. Ko menene shi? Ko menene idan aka ce babu kuɗi to ba zai yiwu ba? Ba wai a yanzu ba, daman can haka addini ya gada. Idan in ba kuɗi ba zai tafi ba. Shi yasa حتى الله تعالى يبغانا الجهاد زيابة نكودي وجاهدوا بأموالكم سنجوا أنفسكم سبودا وأنفسكم لما ذات يبغان بابوا بأموالكم سبودا إذا أفت جهاد أي شيء أنسابوا دواكي دزا أهو أنسابوا قزيني أنسابوا مكاما دزا أريكي أنسابوا كذا أنسابوا كذا idan babu kudi na za a samu wadannan sassako su za a yi ko ba a daga sama za su zo irin dawakan yakin mai tabuka mai yakin tabuka haka ba daga sama za su sauko ba dole sai su za a yi shi yasa ba idan mutum ba shi da abin hawa aka ce an yabe masa wala ala allazina idza ma atawka litahmiluhum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan an la yajidu ma yunfiqun Allah ce ya dauke nauyin fita jihadi ga waɗanda ba su da abin da za su hau. To shi kaga shi kansa musuluncin sai da wannan ya tsaya. Shi yasa wanda wannan dukiyar Sayyidina Usman ya sai gida aljanna. Ma darra Usman ma amila ba'd. Nabi ya ce waye zai sai gida aljanna ya saya wa musulmi wanda rijiyar da ake shan ruwa. Rijiyar ta wani Yahudi. Tashi ce shi ya kayarsa shi ya mallaki rijiyar da ya ga musulmi suna bukata sai ya tsara kudi su kuma ga sai yawancin su fuqara ne bil fuqara al muhajirin bil fuqara alladhina ukhrijuu muhajirin alladhina ukhrijuu min diyari sun fito sun bar dukiyoyin su a Makka an kwace kuma sun zo nan ruwan da za su sha yana hannun Yahude wanda waɗanda Allah ta'ala ya sifanta su da tsananin san kudi to shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace waye zai sai wannan rijiyar zama sakamakon sa aljanna sai na Usman ya fara tace nini ya biya kuma ya zama na ya cancanci aljanna a dalilin wannan saboda haka ya kuma a taimaka ga waɗannan kwamitoci domin su yadda nauyin da yake kansu kuma soke mana mu da babu da mun yi aiki irin na su soke mana wannan nauyi dan fardu kifaya ne idan ba a yi ba gaba ɗaya to laifin ya shafi kowa da kowa Allah ya sa mu dace bismillah malaku
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم
Allah ta'ala ce fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba dan haka ku ci daga abinda Allah ya azurta ku halal kuma mai dadi washkuru ni'matallahi kuma ku gode wa ni'imar Allah in kuntum iyyahu ta'budun idan ya kun kasance shi kadai kuke bautawa inda ma harrama alaykumul maytata kadai ya haramta muku mushe ne waddama da jini walahmal khinziri da naman alade wama uhilla li ghairi llahi bih da abinda aka yanka shi ba da sunan Allah ba faman idtarra ghaira baghin wanda ya shiga matsuwa ba yana mene zalunci ba wala adin ko ketare iyaka fa inna allaha ghafurur rahim to lalle allah mai yawan gafara ne mai yawan rahama ne wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halal wa hadha haram kada ku rika fada saboda abinda harsunan ku suke sifantawa da ƙarya ku rika cewa wannan halal ne wannan haram ne litaftaru ala allahi alkadhiba dan ku kage ƙarya ku jingina wa allah innal ladina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun lalle waɗanda suke kirkirar ƙarya su jingina wa allah ba za su rabauta ba mata'un qalil dan jin dadi ne kadan da nan duniya wala hum azabun alim kuma alahira suna da azaba mai radadin gaske Allah ya kirawo mu'minai bayan ya gaya mana cewa ga wata alƙarya wacce take cikin kwanciyar hankali da nutsuwa da zaman lafiya Allah ya azurta ta da arziki iri-iri kala-kala amma maimakon ta godewa Allah ta hanyar bauta masa sai ta yi wa Allah butulci Ubangiji ta'ala ya halaka wannan alƙarya ya kama ta ya dandana mata tsoro ya dandana mata yunwa to shine Allah yake gaya wa mu'minai cewa idan suna son su zauna lafiya idan suna son su ci arziki ba tare da ya yanke musu ba to ga yadda za su yi fa kulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba ku ci daga abinda Allah ya azurta ku halalan tayyiban halal kuma daddada Ubangiji ta'ala ya halatta ba wannan al'umma at-tayyiban wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith Ubangiji ya halatta ba wannan al'umma dukkan wani abin da yake mai kyau ne halal ne kyakkyawa ne daddada ne wanda yake da dadin dandano yake da dadin ci yake da ban sha'awa a ido Ubangiji ya halatta ba wannan al'umma sabanin al'ummar da ta gabace su da su da suka yi wa Allah sabo suka rika laifuffuka Yahudawa Allah ta'ala ma sai ya haramta musu yawa daga cikin abin da ya halatta ma waɗanda wasu al'ummomin fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bi saddihim an sabilillahi katira Allah ta'ala ce saboda zalincin Yahudawa muka haramta musu dadadan abubuwa da yawa wanda da an halatta musu su kuma banu Isra'il su kuma Nasara Ubangiji ta'ala ya aika annabi Isa bai halatta musu duka ba ce wal uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum halatta muku wani sashen abinda aka haramta muku amma ita wannan al'umma sai Allah ce wa yuhillu lahum at-tayyibat yana halatta musu dadadan abubuwa kaga wadannan an haramta musu wadannan an halatta musu wani sashi amma ita wannan al'umma Allah ya halatta mata at-tayyibat saboda haka duk wani abin da sunan shi at-tayyib to halal ne ga wannan al'umma yace to Allah yace to ku ci wannan washkuru ni'matallahi ku gode wa ni'imar Allah kada ku butulce wa ni'imar Allah to idan kuka butulce wa ni'imar Allah to abinda ya samu waɗannan da suka gabace ku kuma zai same ku Allah ta'ala na iya dauke ni'imar Allah ta'ala na iya gusar da ita ko ya hana ku jin dadin ta saboda haka babu abinda za ku yi ku dabai bai ya ni'ima ku rike ta da zama tana tare da ku koda yaushe sai gode wa Allah da bauta masa da yin abin da yace da barin abin da yace a bari wannan shine kawai zai rike muku ni'imar da kuke ciki ni'imar lafiya Allah ya baka to ka sani cewa wannan ni'ima tana buƙatar kai godiya ana binka bashin godiya za ka tsaya ka gode wa Allah ta hanyar biyayya gare shi idan ni'imar dukiya Allah ta'ala ya baka to ka tsaya ka gode wa Allah akan wannan ni'ima ta hanyar yi masa biyayya idan ya'ya ya baka to ka tsaya ka yi wa Allah godiya ta hanyar yi masa biyayya da da'a dukkan wata ni'ima da Allah ta'ala zai azurta bawansa da ita to wajibi ne a kansa ya tsaya ya yi godiya washkuru ni wala takfuru ce ku gode mun kada ku yi mun butulci waɗanda suka yi wa Allah butulci to za su gamu da azabar Allah la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid haka azabar Allah kuma iri-iri ce tana iya kasancewa tun daga nan duniya Ubangiji ta'ala ya canza wa abinda Allah ya baka na ni'ima ya canza shi zuwa ga keciyarsa in lafiya ce Allah ya baka da karfin jiki kake takama da shi har kake ta'addanci da zalunci Ubangiji sai ya jefe ka da wata cuta wanda zaka zama abin tausayi a gurin kowa da kowa. Idan kuma dukiya ce sai ubangiji ya kwace dukiyar ya zama da kowa tashi hankali da talauci. Idan mukami ne ubangiji ta Allah sai ka kabo ka fado kasa. Haka duk abin da kake takama da shi idan yaya ne ubangiji ta Allah sai ya jarrabe ka yayan zama masu hukuki masu tsananin saba maka kada ba su da biyayya da suke neman ka kauce ma idan dukiya gare ka su bi ta kanta. To duk wannan ubangiji na iya jarraba mutum da wannan a dalilin ya ki gode wa ni'imar Allah. Haka gode wa ni'imar Allah kuma shine ka tsaya ka bauta masa yadda yake. Kai kokari ka kwatanta abinda duk yake wajibi, yi kokari kai abinda duk zaka iya yi, abinda yake haramun kokari ka kauce masa. Wannan shine godewa ni'imar Allah. Shi yasa yace in kuntum iyyahu ta'budun, idan har shi kadai kuke bautawa shi kaga godewa ni'imar nan tattare take da bauta, ba wai kawai ka cika koshi ka ce alhamdulillah ka jawo kullu ka kwanta ba, gobe kuma ka ci gaba da abinda kake da sabon Allah da rashin kyautawa. Wannan ba shine ka gode wa Allah ba, gode wa Allah shine kai masa biyayya. Ubangiji yace inna ma harrama alaikumul maitata, kadai ubangiji ya haramta muku mushe ne, ya haramta muku kucin mushe, ya haramta muku jini. An haramta mana mushe da jini kamar yadda zo a cikin fadar Allah harramat alaikumul maitatu waddam, an haramta muku mushe, an haramta muku jini. Wannan aya ce amma, amma akwai togaciya, akwai takhsisi da yazo a cikin hadisi Abdullahi dan Umar wanda yana cikin sunan Ibn Majah da wasu daga cikin littafan hadisi, yana cewa uhilla lana baytatani waddaman fa amma albaytatani faljarad wassabab wa amma addamani fattihan walkabit, ce an halatta mana daga cikin mushe an halatta mana guda biyu, an halatta mana fara mushen fara, an halatta mana mushen kifi. Saboda haka shi kifi ba sai an yanka shi ba, ai an kamo shi ya fito, an fito da shi daga ruwa to zai mutu, to in ya mutu ya halatta a ci shi. Haka nan ita ma fara ba yanka ta ake ba, saboda haka a ci su mushen su. Wannan shine abinda musulunci ya halatta. Shi yasa lokacin da wasu Abdullahi al-Mudallaji yazo yake tambayar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa inna narkabul bahr wa nahmilu ma'ana qalilan min al-ma' wa idha tawadda'na bihi atishna afa natawadda'u min ma'il bahr, yace muna yin tafiya cikin ruwa wato mukan hau kwalo-kwalo ko mu hau jirgin ruwa mu shiga cikin ruwan teku ba ruwa ne da ake sha ba, ruwa ne mai zartsi. Yake cewa don haka muna ibar ruwan da za mu sha mu yi guzuri da shi. To a cikin ruwa lokacin sallah ya zai ta yi ba iya yin alwala da ruwan teku din nan duk da ba za mu sha shi ba. To shi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi ba shi ansa sai ya ce huwa tahuru ma'uhu al-hiddu baytatu, at-tahuru ma'uhu, ruwansa mai tsarki ne, mushen cikinsa ma halal. Gashi shi bai tambaye maganar mushen cikin ruwa ba. To amma tunda har ya samu iskali, ya samu matsala wajen fahimtar tsarkin ruwan, tsahuriyar ruwan da yake ciki, to babu shakka ba zai fahimci hukuncin mushensa ba. Kuma tunda har yana da buƙatar ruwan sha, to zai buƙaci abinci wata rana, zai buƙaci ya ci kuma mushen. To tunda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahararo cewa a cikin ruwa yake harkarsa, to babu shakka zai ci karo da wannan buƙatar, tunda bai tambaya ba sai aka ƙara masa. Wani daga cikin hikima ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallama yakan duba buƙatar mai tambaya sai ya bashi ansa gurgurdan buƙatarsa, ko da ko bai tambaye wannan ba. Za ka ga malamai suna cewa baya dacewa ga wanda aka yi wa fatawa ya ƙara akan tambayar da aka yi masa. Za ka ga cikin littattafan al-adabul fatwa malamai suna faɗar haka, in an ma mutum fatawa to tsaya iya fatawar da aka yi masa kai ya wuce ya shiga wasu bayanai. To shi ne wasu malamai suka ce abinda ake nufi da wannan shi ne kai ya yi ƙarin da zai rikita mai tambaya ya ma kasa gane ansar tambayar da ya yi. Domin ya shiga fito masa da wasu ƙa'idoji manya-manya na malamai da kawo saɓani da yadda waɗannan suka kawo hujjojinsu da yadda waɗancan suka yi martani da yadda waɗannan suka kawo dalilai da waɗannan suka warware, to sai ya rikici, sai ya rasa to wanne ne zai ɗauka ba wanne ne ba. haka sai ka tsaya daidai fatawarsa, ya halatta ai kaza, ya halatta, ya halatta, bai halatta kaza, bai halatta ba. In akwai dalilin da yake mubashir na kai tsaye sai ka bashi. Amma in ka shiga kawo masa ai wannan mas'ala, malamai sun kasu gida gida biyar, gida shida, kashi na ɗaya sun ce kaza, na biyu sun ce kaza, na uku sun ce kaza, na huɗu sun ce kaza, kashin farko ga dalilinsu, dalili na ɗaya Alƙur'ani, na biyu sunna, na uku jima'i, na huɗu kiyasi, sa dalili na biyu sun ce kaza, sun yi martani ga dalilin farko, kashi duk sai ka gama sai ci tuwo mai hukuncin mala. Kaga duk wannan bayanin da kai shi bai fahimci komai a ciki ba. Sau haka tun farko a shaida hukuncin gagaya masa duk da ka huta. Kawai haka sai ka ɗauki maganar da tafi ƙarfi, sai dai idan ka ga saɓani ne, to magana ce guda biyu kowace tana da ƙarfi, sai ka yi ishara zuwa ga dukkan maganganun biyu, sai ka ce amma wanda ka fi ƙarfafawa ko ka fi ganin ya fi ƙarfin dalili shi ne kaza, shi ke nan mutum baki alaikum sai ya gane. Amma da zarar ka shiga faɗaɗa masa, to sai ka shigar da shi wani abu. To shi yasa annabi sai ya ƙara masa cewa alhillu baitatuhu, mushen cikinsa halal ne. Saboda haka mushe guda biyu halal ne, shi ne mushen fara da kuma mushen kifi. Sannan addamu jini an haramta, addamul masu jinin da za ka danka dabba ya zube, wannan an haramta amfani da shi. To amma an halatta wani abin da shi ma jinin ne, shi ne hanta da saifa, waɗannan su ma jini ne. To amma su wannan sun fita daga cikin hali, wanda yake nuna maka cewa dole ne idan kana so ka fahimci Alƙur'ani sai ka karanta sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, ka haɗa su gaba ɗaya. Idan ka ce za ka ɗau Alƙur'ani shi kaɗai ba ruwanka da sunna, to za ka shiga talala bafiya, za ka shiga firkaniya, za ka saki layi, za ka zame. Saboda inda a ce mutum zai ɗauki Alƙur'ani ne kaɗai ba ruwan shi da sunna, to da zai haramta mushen fara, ya haramta mushen kifi. Sai ce an kamo kifi a riƙa yankawa, in za a ci fara a riƙa yankawa, a ce bai yau hujja, a ce inna ma harrama alaikum almaitatu waddam, wannan kuma almaitatu ce, saboda haka bai halatta ba a ci ba a yanka ba. Ko an tambaye shi bai hukuncin fara ko bai hukuncin saifa, bai hukuncin hanta, abin da hanta, ya ce su ma jini ne, haramun ne. Saboda haka aka yanka dabba sai dai a cire ayar. Kaga mutumin da ya wannan babu shakka ya zama dan tabargaza, ya zama dan tabargaza a cikin harkar fatawa. To amma da yake annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa ala inni ututul qur'ana wa mislahu ma'ahu, an bani alqur'ani, an bawo wani abu tare da shi, tare alqur'ani da sunna tare suke. Shi yasa ma maganar da tafi kyau shine a ce tsotsuwa ta farko, madogara ta farko ta shari'a alqur'ani wa sunna. Kuskure ne ka ce ta ɗaya alqur'ani, ta biyu sunna, a haɗa suke. Ala inni ututul qur'ana wa mislahu ma'ahu, wannan ma iya din har wajen bayani haka take. Alqur'an wa sunna, alqur'ani da sunna saboda tare suke. Anzalna alayka dhikra, shi ne alqur'ani, litubayyana lin-nasi, tace sunna din. Saboda haka ubangiji gaba daya hada su, don haka raba su. Kuskure da shi ne annabi ya ce lan yatafarraqa hatta yarda alayhi al-haw, da sunna alqur'ani da sunna haka za su zama a tare har gobe, har ta shi kiyama, har gobe kiyama a tare suke. Shi yasa malamai suka hukuntawa hadisin da Abu Dawud ya rawaito daga Mu'adh ibn Jabal, a cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura shi Yaman, yake cewa bima tahkumu, da me za ka yi hukunci idan ka je Yaman? Ya ce bi kitabillah, ta zai yi hukunci da littafin Allah. Ce fa in lam tajid fi kitabillah, in baka samu ba fa a littafin Allah. Ya ce fa bi sunnati rasulillah, zan yi da sunna. Ya ce idan baka samu a sunna ba fa, ya ce zan yi ijtihadi, zan iya bakin kokarina in gano hukunci. Annabi wai ya ce da shi godiya ta tabbata ga Allah da wanda ya datar da manzansa, ya datar da manzan manzansa zuwa ga abin da manzansa Allah da manzansa suke so. Wannan hadisi ne munkar, ta fuskar isnadi ne, da bai tabbata ba. Hadisi ne da malaman hadisi da dama kusan ba wanda bai taba lafiyarsa ba, tun da kansu Imam al-Bukhari, su al-Uqayli, su Ibn al-Jawzi duk sun yi magana a kansa, su Darqutni. Haka hadisi ne wanda yake munkar hadisi dai da'ifi sannan ta fuskar ma'ana ya zai ce da shi da me zaka iya ce da littafin Allah yace in baka samu ba sannan sai zo sunna to da a ce irin wannan hakan abin yake da da aka zo aka za a zo a tambaye shi meye hukuncin mushi na kifi ko meye hukuncin mushi na fara sai ce to bari walalibi alqur'ani akwai inda kai maganar mushi in ba mu sannan mu lalibi sunna sai ya duba sai ga ayoyin alqur'ani suna maganar an haramta mushi harimat alaikum albaytatu sai ce to wannan kifin an yanka shi a mutuwa yi to ai ya ce harimat alaikum albaytatu kaga ai ya samu alitabin Allah tunda albaytatu wannan alif da lam istigharatul jins duk wani mushi ya shiga ciki to da zai tsaya kawai kamar yadda hadisin ya nuna sai in bai samu ba anan sannan ya zo nan to zai ce ya samu ko a zo a tambaye shi ya halatta mutum ya auri mace sannan ya auri kanwar babarta ko kanwar babarta sai ce to a duba a cikin alqur'ani akwai inda aka haramta ya karanto harimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum har zuwa karshe wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf yaji ba fadi al-mar'a wa ammatuha wa khalatuha ba yaji wal muhsanatu min an-nisa'i illa ma malakat aymanukum yaji nan ma ai ba fada ba sannan gaba yanzu an ce wa uhilla lakum ma wara'a dhalikum an halatta muku ma waɗanda ba waɗannan ba sai ce to ai babu ita nan ka hada kawai ba komai to kaga da zai ce iya littafin Allah kawai iya nan zai sai ya samu uhilla lakum ma wara'a dhalikum sai ya shigar da hada mace da abin nan da kanwar babanta abin nan ko kanwar abin nan babanta tare da cewa sunna ta hana النبي صلى الله عليه وسلم يا هذا أن يجمع بين المرأة وخالتها أو يجمع بين المرأة وعمتها هذا سنة تزول والنبي يعني شيء صار دك أبن ذا دولة سيقوم هذا سنة دك أبن هذا كان تان القرآن تو كقوم كجا أقوي بياني سنة تي نتأي دي وتو سام ونن أبن دبي بيجي دتاكم كمي كوكما أقوي كارب بياني كون توجتيا دسنة تي دولة سيقوم هذا ونن شيء صار سنة تنا تخصيص العام تخصيص العموم تنا تقييد مطلق تنا كما تفصيل مجمل تنا تقييد مطلق ذو شيء متن يا ساتا ان ذا ايه كي مسا aka dauki alqurani aka duba sai aka cewa alqurani cewa sariqu sariqatu faqahu aydiyahuma faqahu aydiyahuma aka ce hannu kuma ya fara tun daga kan dan yatsa har zuwa gwiwa hannu kai har zuwa kafada sunan shi hannu to wani sai zo ce alqur'ani ya ce aka kama barawo a yanke daga hammatarsa a cire hannun gaba daya to amma sunna sai ta zo ta bayyana ga iya inda za a cire wato iya tafin hannunsa kawai da zuwa kudu sannan kuma ba kowace sata ce ake yanke mutum hannu ba sunna ce ta yi bayanin cewa abinda ya kai rubu dina shi ake yanke mutum hannu shi ma in ya sace shi a hirzi wato gurin da ake ajiye irin wannan dukiya an je an koye ya lallaba ya lallaba ya taso to shi da aka ce a yi masa wannan amma da za ka ɗau gundarin ayar sai ka ce duk wanda aka samu ya yi sata ko mun kankantarta ko asuwakin ka ajiye wani ya sace to kawai a samo shi a kaddamar masa kuma sannan a yanke masa daga kafada aka taba kaka ce alqur'ani ne ya ce faqa'u aydiyahuma ai hannu aka ce hannu kuma har zuwa da duk hannu ne to amma sunna sai ta yi bayani to shi yasa dole ne sai an koma ga sunna Allah ya ce inna ma harrama alaikum albaytatu waddam wa lahm alkhinzir an haramta muku mushi an haramta muku jini an haramta muku naman alade wa ma uhilla li ghayri Allah bi an haramta muku abinda duk aka yanka shi ba da sunan Allah ba sai Allah ya ce faman idurra ghayra baghin wala adi wanda duk ya shiga matsuwa ba yana mai zalunci ba yana mai ketare iyaka ba wato wanda ba ya fita harkar sata ko fashi sai kuma ya samu kansa cikin matsuwa a ce to ai fa bani tsurra saboda ka yi cibushi saboda shi ya bayan tafiya ce ta ma'asiya tafiya ce ta saban Allah wanda duk ya fita na saban Allah to ba shi da wannan rangwamen tumin da ya fita albabiyu ko mutumin da ya yi wa iyayensa tawaye ya gudu to ko da ya samu kansa cikin matsala ya samu kansa cikin yunwa ya rasa abinci sai mushi bai halatta ya ci ba saboda anan bagin ne wanda ya fita sata an fita fashi ko wani abu ne da yake saban Allah ne duk abin da yake saban Allah ne to hukumar da ubangiji ta Allah ya ba irin wannan shi da an haramta masa irin wannan ruksa din shi yasa Allah ya gaya mana yahuda cewa fa bi zulmin min allazina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum saboda zalincin yahudawa mun haramta musu dadadan abubuwan da aka halatta musu da sauraka duk wanda yake da zalunci ko yake cikin wani aiki na saban Allah to kada ya ce zai samu ruksa ta ubangiji ba ba shi wannan ruksa ba shi yasa Allah ce ghayra baghin wala adil amma wanda ya fita wacce take ba ta saban Allah ba fita ce mubaha ya fita kasuwanci ko ya tafi ziyara ko ya tafi bude ido ko wani abu dai ya fitar da shi ko ya fita farauta bai samu abin farauta ba sai kuma gayuwa ko cikin halin tafiya gayuwa kuma babu abin da zai ci sai bushe ya ci karo da bushe bushen kaza ko bushen dabba to ya halatta ya ci domin ya kutar da rayuwarsa ya halatta ya ci wannan bushe domin ya kutar da rayuwarsa wannan ita ce abin da malamai suke cewa ad-darurat tubihul mahdhurat to darura tana halatta abin da yake haram sai dai ita wannan ka'idar tana da wata ka'idar da kai mata da baibai kada ka dauka ad-darurat tubihul mahdhurat shikenan kuma gaba ɗaya ka maida rayuwarka mahdhurat duk motsi ka dan ka kwaso haram a ce yaya ka ce ad-darurat tubihul mahdhurat ka sa akwai wanda suke fakewa da wannan ka'idar malamai suka ce ad-darurat muqaddaru bi qadariha wannan wata ka'ida ce da take daidai wancan ka'idar larura ana wato kaddara ta gurgurdan daidai gurgurdan ta saboda haka in hatta musha ka ci iya ba bakin abin da zai raba ka da halaka ba shikenan ka cika soya kai guzuri ka sa a cikin kwatu ka tawo gari ba kada ci a ka tsaya ka ci abin da zaka wato raba kanka daga fadawa cikin halaka domin abin da ake cewa larura shi ne abin da zai sa ka rasa ranka ko ya sa ka rasa wata gaba ta jikinka mutum ya rasa idansa ko hannunsa ko kafarsa wanda duk larura ne duk abin da zai sa ka rasa ranka ko wata gaba ta jikinka ta salwanta to wannan larura ne to mutumin da yake cikin wani yanayi na yunwa ta kai matuka yana neman halaka ya ci karo da mushen kaza ko mushen dabba to ya halatta ya ci gwargwadon yadda zai turewa kansa wannan larura wato ya ji cewa yanzu ya da hayyacinsa yanzu ne zai iya karasawa gari to kaga anan ka dauki iya abin da yake daidai wannan larura kar ka wuce iyaka shi yasa a wata ka'ida suke cewa idza daqa al'amr ittasa wa idza ittasa daqa idan al'amari yayi kunci to sai shari'a ta kara buɗa maka shi idan kuma ta buɗa maka shi ya faɗaɗa sai kuma ta tsuke maka shi kaga a wannan sha'ani na mushe cin mushe kaga da aka samu kunci na yunwa babu abin da zaka ci sai al'amarin sai aka buɗa maka shi aka ce to ci mushe ma kaga an buɗa maka shi da ka samu mushe sai aka tsuke aka ce to ci iya wanda kawai zai raba ka da wannan halaka din sai aka ƙara tsuke abu shine idza zaqa al'amru tasa'a wa idza tasa'a zaqa haka wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suke hujja da ita akan wannan ka'ida ad-darurat tubihul mahdhurat shi yasa ibn taymiya yake cewa kullu ma la yatimmu al-ma'ash illa bihi fa tahrimuhu haraj wal haraj muntafid dukkan wani abin da rayuwa ba za ta yi ba sai da shi duk wani abin da ba zai yi ba a rayu sai da shi to akwai kunci cikin haramta shi kuma kunci an kore shi ga wannan al'umma ma ja'ala alaikum fi dini min haraj an dauke ma wannan al'umma abinda zai yake da kunci saboda haka wannan ka'ida ce ibn al-qayyim al-ittifaq sai yana cewa la wajiba ma'a 'ajzin wa la harama ma'a darura abu baya zama wajibi idan akwai gazawa abinda ba za ka iya ba to ko da ga wajibi ne in har ba za ka iya shi ba to ya faɗi daga kanka ya zama ba wajibi ba shine la wajiba ma'a 'ajzin da Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu sannan ya ce wala harama ma'a darurati babu haram tare da larura to sai dai anan akwai wata ka'ida ita ba wacce take yi ma wannan ka'idar da bai bai ad-daruratu bihul mahdurat shine ad-darar la yuzalu bi darar mithlihi cuta ba a gusar da ita da wata cutar irin ta kada ka ce kana cikin wata larura in baka yi wani abu ba za ka cutu to ba za ka yi ko da ko wani zai cutu a shi yasa ba za a in kana cikin gari misali yunwa ta kama ka ba ka da kudin abinci ba wanda zai saya maka ka bincika ka buga ka buga ka buga ga kuma halaka ta nubo ka gadangadan to kana iya zaba gumbi abinci ka ce zubo zubo ta hado maka iya wanda za ka kawar gaggace kuma a zubo da nama zuku-zuku da kuma abu zubo sai a zubo maka aka zubo maka kaci kaga anan kai ka kawar da taka cutar to amma ita ka cuce ta ko ba haka ba to malamai suka ce to anan kada bin ka bashi sai kai bayani gaskiya ba ni da kuɗi kuma na buga na kada na raya ban samu ba don haka yanzu yadda za a yi hakuri zaki dole ki bili bashi ka je ran da duk ka samu ka kawo mata kuɗin ka kada kai ka kawar da cutar ka cuce ta kuma shine suka ce ad-darar la yuzalu bi dararin mithlihi idan ka samu haduwa cikin damuwa to kakkace za ka je ba wani damuwa don kai ka samu maganin ta ba a cutar da wani don kai ka kubuta haka malamai suka ce fa man turra ghaira badin wannan hujja ce bisa ga waɗannan ka'idoji da malamai suka faɗa akwai ka'ida al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wanda ita ce tafi faɗi duk waɗannan ka'idojin kamar reshe ne a ƙarƙashin ta Allah ta'ala ce to wanda duk ya samu matsatsi ya ci ko ya sha abinda yake haramun ne to a irin wannan fa inna Allaha ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai a gashi kuma lokaci yayi ba mu shiga ayar gaba ba amma insha Allah gobe bi iznillah ita ce matashiyar karatun mu da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh